Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kiyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranan Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa, shugabanci na gari, inda a yau ma 3 ga watan Agusta na shekarar 2021 za ni magana ne akan kafar sada zumunta da ma irin amfanin ta.
Jama'a muna tafi da ƙarin bayani.
Wakiliyar Fashion Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. Karkashin jagorancin wakiliyar Sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Me sauraron barkan mu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa inda zamu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da Malama Rahila Abdullahi da Malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya dake cikin jihar Kaduna bangaren koyon aikin jarida wato mass communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da Malam Babangida Abdullahi shi ma dan jarida ne dake daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai barka da zuwa zauren namu. To malamai, idan aka ce kafanin sada zumunta to mutane social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe. Malam Shehu Idris, kai a matsayinka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya, aka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta, me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta?
To alhamdulillah, shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma wadanda suke wato wurare daban-daban. Kuma wata kafa ce da take ƙara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuran mu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kashi a sauƙaƙe. Musamman zaki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da dalibai Allah ya ba su ba kamar zamanin da ba. Zaki ga yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun ka ma cikin sauƙi kana ɗakinka kana zaune za ka yi shi, ba kamar mu ɗauke shi a lokacin baya da zaki tattara mutanen mu su je su je library suna neman takardu ba. Yanzu duk takardun da kake buƙata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi, za ka ɗauke shi kuma ka yi karatunka a hannunka a ɗakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma daukar lokaci mai tsawo ba. Har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar zance kafa ce da take sada zumunci cikin sauki, domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum, zaki tabbata yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa, sai ki ga to hanyar da tafi sauki ma ka sani. Dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media nake samu su. Wani lokaci zaki ga da ka hau zaka ga labarin wani ya rasu, ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na ci gaba ko wani abu, to kin ga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samun cikakken labarin da kake so ba tare da wani tsangwama ba.
Malama Rahila, ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku su wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuntar nan kaman dan ku akai, ku dauki hoto ku nuna kyanku, ku sabon dinki ne da anan kuke gani dan gulmace gulmace, shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace.
To iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba. Kin ga kamar yanzu yanda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa, kafa ce ta sada zumunci. Zumunci yanzu in kin lura kafin ka ɗauki kafa ka kai shi da waya, yanzu a kamar yanda ya ce an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin kika ɗauki kafa kiki je wannan guri. So ita mace ke kamata a ce ta ɗauki ɓangaren sada zumunta kamar ɗaukan hotuna ko kuma ana postin ɗin hotuna a kan social kafafen sada zumunta social media kenan. Kin ga yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta ɗauke shi a wani ɓangare igin na bunƙasa rayuwarta. Me bunƙasa rayuwa? Kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyon ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyon shi a kan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da ta shi ta ji inda za a koya mata ta zauna ga ta da mutum tana kallon sa ba. Kamar bangaren girke-girke, mace yanzu akan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafar ta ji makarantun da ake koyi girke-girke. Kina cikin ɗakin ki zaki koyi komai ki yi ki gama. Saboda shi wannan sada zumunta ya ƙara buɗa mana kwakwalen mu, mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren, wasu kasashe, al'adun su ne, rayuwar su ne da komai da suke yi. Shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo, ko da baki zauna iyana na kasar ki ba, yanar gizo za ta sa zaki bincika. In kika bincika ta yanar gizo, duk zaki ga irin wayannan abubuwan. Ki koyi sana'a, ki koyi girke-girke. Akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai. Saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyar da ƴaƴansu, yadda zaki zama a ɗakin mijinki, yanda zaki tafiyar da rayuwar ki mama ɗinki ma na ƴa mace. Yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayarwa da mata kai ga yanda zaki kula da kanki a in yaro bai da lafiya, ga yanda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yanda zaki kula da su, ga yanda zaki musu da sauran irin abubuwan nan. So kafafen yaɗa zumunta a gurin mace ba wai ɗaukan hoto ne kaɗai ya tsaya ba, akwai inda za ta inganta rayuwarta ta bunƙasa zamantakewa ta ma da al'umma da take tare da su baki ɗaya.
To a wani kamar waɗanda suke da sana'a na kan ga sukan zuba kayan sana'arsu a su shi ma a kafafen yaɗa zumuntar nan, wato kamar fage ne na talla, wata kasuwa ce ta gode, kana ganin akwai tasiri a kasuwanci?
Kwarai da gaske komai da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi, kamar yadda Turawa suka ce yanzu duniya ta dunkule, global village ta dunkule guri guda. Duk abin da ake yanzu ta iya haja ne a China take, amma Rahila za ta gani tana ɗakinta za ta kuma downloading abin ta sa a fesinta ta ce ga kaza ina da shi, sai su dinga kasuwancin su a ƙanƙanin lokaci za ta nawa ne kaza ne, amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza.
Ko har a kawo mata gida?
Kwarai da gaske. To wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, musamman su ƙananan 'yan kasuwa. Yanzu misali ba ki da jari, amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so, ba ka da sisin kuma ka cire ribinka a kawo abu kuma ka sayar. To kin ga ya bunƙasa tattalin arziki. Sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba. To wannan harkan daga nan za ka yi magana da butulun da yake ce na ga kalan kayan da kake so kamar rubuta min sulana. Kin ga wannan ma ya taimaka matuƙa. To wannan abin yana da amfani matuƙa, yana da kuma matsalolinsa, amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunƙasa kwakwalensu, ko kuma in ce kwanya, yanayin da dai Hausa da muke amfani da su a wuraren nan. Saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai. Akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran ki, za ka zai yanzu misali zan iya sai a ɗana waya, amma akwai wasu abubuwan da su kaɗai nake so ya koya. To wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi, ƙanƙanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi. kuma ta social media ne in kasuwanci nake so dana yi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya to kin ga kenan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganar babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zafi duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka zuri shi
to malam Shehu Idris a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren yada labarai da sauransu akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na
social media kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na ƙarya ko in ce na kanzan kurege waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kike tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same su sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu zaki tarda kamar muryar Amurka kaga girin muryar Amurka ita kanta tana taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci wanda suke amfani da al'umma kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfanin social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon Amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata walau na gidan Najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare ne fi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne to da haka yasa waɗansu matasan za ka ga ko labarin za su dauka sun fi daukan irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon murar Amurka biyoyi kenan za ka ga duk labaran da zai dauka a wannan bangaren ka dauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba
to kenan dai akwai kafafen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din wanda suke iya kawo warna ko in ce suke kawo labaran da ba su da sahihanci
akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma sukan buɗe wani peji ne na musamman su rinka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege dan kawo su tada zaune su su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi wa gwamnati zagon ƙasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi dan kata dan tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya bane so kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din
duk da an ce duk abin da yake in dai a wannan duniya ne akwai kuma abin da yake iya bata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfanin
kowanne ai barin shi go wannan batun social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolin ta yafi alherin ta yawa
kai tsaye wannan
babban gida dalilan nasu ne ɗaya zuwa biyu yanzu yanayin kasar mu muna da kabilu daban-daban addinai daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban to ana amfani da fake news
wato
labarin ƙarya abin da bai faruwa ba ce ai rahila to ai kaza 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 ta ce wa ne ai kaza kaza
to na bace da hoto ma
a dauko wani hoto da ya faru a wanda sai a je ba ce ai layin shi ne baro sai a watsa shi sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ba ya dauko ya tura wancan wancan ya tura wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'ansu da aka tura su kuma suna can suna ci gaba da yaɗa shi
to an koma an rikice an na taɓan nan
wanda daga nan Allah ka fesa abin da zai faru so sai sa abu social media a Africa matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa
to ko dai saboda ku kuyi amfani da shi yanda ya kamata bane ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin inda abin da zai kaya ta ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma
ba ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tele-tele kafin turawa mazajen kunuwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adu da rayuwarmu da addininmu to wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsandama gaba ɗaya kawai da mai ilimi da mara ilimi gwamnati kuma ta yi dokoki ba abin da kaga dama shi zaka dauko ka jefa ƙarya da gaskiya wani waje faru ka san damar suna ka tura mutum ba zai verify me ya faru ba shi ma ya tura wani ya ƙara naki kuma kin san da me yake
wato ba ka ƙara labarin da ya gabatar da shirin ta yi shin fida gabatar da shirin ta cewa za ta da amma za ya hadari yanzu
wani ba kokari yake fi agaji ga hadarin ba amma ya za a yi dauki wannan labari
wanda kuma
a
lokaci ya kai agaji da
ya za a ci
sai a ce
za a yi samu wannan labarin bi ba
shi gurin sa kawai ya zama shine zai
first
ba ga ba da labari
labarin a kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta akai suke yi haka zalika kuma wadansu sukan dauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla to ai yanci nake da shi kudi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data na adadin da yimu kawai in hau in kalla abinda naga dama in yada abinda naga dama in yi abinda naga dama to kuma yadda ubangiji shi ma ya faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi dangane da abubuwan da ya kamata mu
musamman kaga mu kanci da social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada zumunta na zamani kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsakin labarin wani yaya da ƙarya lokacin da zaka bi gaskiyar labarin ta ƙarya yake
ko kuma shi kana ba
wani da yake
mai kamar da
su ba ne abin da kai
ga yin aiki kai kai
ba a taba yarda da shi saboda da aka saka wancan na ƙarya ya riga gama yawo a duniya gaba daya to da zarar kin saka naki in ma kina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne zamin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su dinga bin shafin ka ne wato followers insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga gama yawo da duniya insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai ya kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum ɗaya ma da zai iya karanta miki labarin
saboda an riga
ka sakawa kuma sannan mutane duk rayuwar su ta riga ta tafi a tasirin raja a ra'ayoyin su ya riga raja akan wancan labarin na ƙarya
to yi mu social media da mana illa sosai
to amma wannan ba wani kalubale ne a ga su ɗan jaridu na ainihi ba cewa gida su ƙara zage dantse kuma su ba shi wani demo kashi ma bayanin kafin ma wa'ancan masu
ai ba za ka rabu kashi ba wani abu zai faru kamar da Rahilu shi magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan constitution road to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta bi abin due process sannan kafin da zai ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya da abin da yake so
sai tunda a ka'idar aikin jarida ba haka dan kawai daga
yanzu ba dole sai ya tabbatar da kai da tabbatar duk abin da yazo daga bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ta faɗa abin da ba daidai ba to dole ba za ka yi gaggawa kai ko ka akwai labarin ko ka same shi ba za ka yi gaggawa sake shi ba
mu da
haka step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an sake akwai labarin ma da ba za ka sake shi ba saboda innarsa
to saboda
wannan wani din ne ya fa amfanin yawa to
a aje ya ba shi wani da kuma kawai komai aka samu sake shi
ba
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar namu
to dawo ga maganar matasa da yanda suke amfani da wannan a tofafan yada sada zumunta din za ka ga matasa suna misali sun bi wurin yada badala wa'ansu koya sata ma koya bude mafulli wannan ai za ka je sata mutum zai je sata a gidan wani an koya masa yanda zai bude kofa wannan misali in nau'in kidnapping da muke fama da su a satan ko garkuwa da mutane za ka ga akwai wa'ansu wurare za a shiga ga shim ne aka nuna na yanda suka fito da mashin da yawa suka je wani kauye aka banka mishi wuta aka yi waye da sauransu kuma an yada su ga shi sa suka fili suka karfafa ganin cewa shi wannan kafanin sada zumunta bai da wani kaida bai da wani wanda za a ce bai
da wasu dokoki
ba dokoki ba ku ganin kamar ya kamata a ce gwamnati ta samu wani doka ta sa na cewa sai kaza ne sannan za a iya sakawa a wannan hukuku an tace hakkin
bil'adama lokacin da wani dan majalisar dattawa dai butoyi korafi akan cewa lokaci yayi da kasar mun nan indai ana neman ta zauna a dunkule kasa da al'umma daya to ya zama wajibi ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani
haka
wanda hakan ya haifar da
cece hakan sai ya haifar da cece ku ce wannan mutum ne kaza
mai da kafa wasu na ganin mun take haƙin dan
adam da kaza
ya mutum da ƴanci
ga a cikin ba wannan
tantance ne abin da zai yi kin gane lokaci aka kashe magana
aka kashe magana
sai lokacin da kisan ƴansar da yazo sai kuma gwamnati ta gane cewa to maganan ba wannan mutum ne yana da kisan ina jiran fa su kuma cewa ba ya kamata ba yanzu a jalayi yanzu da aka yi doka a wannan shafi na Twitter kuma kuma an rage wasu matsaloli
jewa sai na yi doka ba dan dakatarwa ne
kuma kana gani a dakatarwa ta dala ai ba alade to
ta dala
kuma dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma amma tabbatar da cewa ta dawo da Twitter dan ba ta da yanci
mun yadda amma mun muna so gwamnati ta yi doka yanzu ba akwai yanci kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta
kuma wannan tana so Rahila tana so
ai
dukkan mun na neman maslaha
ne mu ne ma ta samu zaman lafiya
ma social media kafafen sada zumunta na zamani suna kuzi musamman aikin mu ne yanzu abin da ya kamata ka fidda shi wani shi bai san dokokin aikin ba
kawai sai
ya bayyana shi ba kawai zai zo yayi akwai abin da ake kira cin rayuwar mine wanda abin da kana da yara ne ba a saka
musu haka
to sai abu zai faru sai yanzu kai kudin a saki yaran da ba su da aiki ilimin ba su da laifi
to bari mu dawo ga amfanin shi wayannan kafafen yaɗa labar kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa mutum ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa da ilimi koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma fa shi ma yana iya taka rawa
sosai ma kuwa tunda yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan bude shafuka na sada zumunta wato mu ce wasu foundation wasu su kungiyoyi masu tallafawa mutane zaki tattaunawa wannan kungiyoyi suna iya sa shafe su ce wato mu kungiyar mu kungiyar ce da take taimaka mu marayu gajiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane dake da muhimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda Rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'anin mu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki tada cewa ba ma sai ka gan su ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su zaka ba su wani wato ko ni
kai da
kasa da wani sabo da ka bude musamman cewa to ko daga karfe kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci
a wannan
dalili kowa ya turo da abin da muka yi bashi umurni ya je kowa zai turo zaka duba zaka wanda zaka yi mai gyara kai mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk zaka ganshi
wato wata da ma sai mutun yayi wahalar
zuwa an dena yanzu na ga miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali zaka tura ma yara ta email
aikin gida
kowa zai je ya duba yayi in ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din kawai dalibin ma baka bukatun ka fuskanci wata matar ma baka bukatun ka san wace ce ita ko menene ita in ta turo maka zaka haka zalika in ka gama sakamakon shi kanshi zaka sake watsa musu ita wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me ya samu ba to kin ga shi ma
wannan baya ga haka wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo sauƙin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kunne a nan an ƙara sanin cewa social media da kuma muhimmancinsu yanzu misali akwai kamfanin dillancin yada labarai na Riches ya ba mutane horaswa a kan fannin yadda za ka yi amfani da social media a 'yan kwanakin nan duk mun yi wannan training ne amma kuma online aka yi shi ka gama a maka da jarabawa a maka abin da ya dace kuma a turo maka satifiket din karawa kin ga ci gaba ne yanzu an kawo akwai dandalin da za ka ga mutum ido da ido kuma ya kana ɗaki na ɗaki yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shehu ya bayani in ma da cikin gwaji za ka masa za ka yi ka tambayi mutum one on one ka san ka fuskansa ga maganganun da zai maka in kasuwanci ne ga haja daga tana gini ina so zan saya duk irin wannan abu an ci gaba sannan kuma wani al'amari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma ta nan irin shafukan ku na Instagram ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi mutum zai shiga zai taka nin hajoji kala kala a tamfani takalmi ne agogo ne wayan hannu ne diddi ga sun dai kowace suna ta kokari zai collection waye collection diddi dai ana ta abubuwa
ba sai mace ta bar dakin ta ba ana ba mu collection ba sai mace ta bar dakin ta ba a cikin gidan ta ba tare ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwa wallahi kuma ta siyo
akwai wanda ma ni na sani kinga kitso take yi amma a kullun tunda ta san duk sakin duniya tana da makitsa saboda ƴan makaranta ma'aikata to kullun zaki ga ƴar datan nan in ta saka ai kuma ki kankantar data ma idan ta siya ta saka a wayarta kullun style din kitso ne zaki ta zuba a status ɗinta na WhatsApp
wanda ya maka tun kafin ka zo
wanda ya maka tun kafin ka zo ina son wannan kitsa idan zaki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida
ki ga ai ina da mutane
ka ga yanzu ku kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunin aya garin dan wake a awara take yi ne wallahi da zaki gani ƴan mata ƴan mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shaye shaye da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari
an sama mun
girgin ya koya mata da yawa yanzu mutum ya bako za ta
wallahi kawai zaki zo
ku ne kana zuba wannan
da yake kana zuba wancan kai ma kina zuba a lokacin a cikin tukunya
to kici aure ma zai daina rubuwa ke
insha Allah mun ya za a riki
wannan bangare
wannan
wurin da
gaskiya
sai da inda kaje in kan rasa gane kan wurin zaka yi gudu ba sai zaka sa gudu ba kai ga Allah sunan layi da anguwa da duka kai ka har wannan wurin
wato rashin sanin amfanin ne amfani da kuma amfana da amfanin shine ya kawo illa wato ba wai kafofin sanin zumunta suna illa bane yanda ake amfani da
shi ne
illa
kawai muke bukata abinda muke bukata wayar da kai muna bukatar a samu yadda za a yi kasan nan a wayar mu al'ummar kasan da kai misali kasashen da suka ci gaba su fa wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi suke komai to mu yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afrika mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da kasani nan zaka fi magana akai wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media
a zauna lafiya hanya ba za a koma jiya ba
fitintunin da suke take haifarwa kamar yadda abin gida faɗa ya fi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine a yi amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da yawa makarantunmu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta
wurin koyarwa wato a fara tun daga ƙasa kenan
sai dauki private schools makarantu masu zaman kansu su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona ai ba su dakatar da koyarwa
amma
makarantun da gwamnati ba
ya
sai gidan radio a kuma a gidan radio ma a haka wani zai ce miki mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba radio yaran ba sa
zama
to shi sai yake da matukar amfani gwamnati ba tana da rawar takawa kwarai akan wannan al'amari domin kare inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewarmu sai da dokoki ba za mu rayu haka ba a social media za ka yi tsammanin Najeriya za ta kama da wuta zuwa a lantawa yanzu za a yi ta cin kuce daga wani abu ya dauko na arewa je ba don kudu ta zagi ni an je ko abu na kudu don arewa ta zagi za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewar kuma na real life sai ki ga babu wani abu to kin ga in akwai dokoki to duk irin wadannan matsalolin za ka kawo ƙarshen su to yana da kyau gwamnati ta shigo wannan al'amari kuma za ta samu kuɗaɗen shiga mutane za su samu sana'o'i daban-daban in an yi dokokin nan abin zai tafi gonin sha'awa kamar yadda shehu da rahilatu suka yi magana tun farko daga matakin primary a ce irin ɗan tablet ɗin nan ba abin da za ka sai application na koyon karatu to irin waɗannan abubuwan za su taimaka kwarai da
gaske kamar a jihar Kaduna aika mun akwai lokacin da aka ce gwamnati ta rarrabawa
to jihar Kaduna a jihohi 36
amma ba a ce kwabo tablet ɗin da
sun fashi
ba magana mun haɗe su ba al'ummar sun haɗe su da sun kuma ya kamata a ce ita kanta gudu sun zace abun tara za ka abun misali dubu ɗaya ke sai
yawa ta tara da kin ga dokar ta shigo kenan
dole za ka kula da shi ka sake wannan table din da ka ba ɗanka ya bata in dubu ɗaya ke sai shi dubu biyar za ka biya
to malamai godiya muke na san magana in dai aka tafa bangaren kafofin sada zumunta abu ne mai faɗi wanda za mu iya kwana muna tattauna akai haka muna godiya sai mun sake da ita wannan zauri na
I'm gonna go to the bathroom.
sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC. Yake sallama da ku. Huta lafiya.